بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيوه أشهد أن سفر قوات التاء شكرا تاء دوقاء لكريم محمود أربعين دبيو هجرة من الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة زوى قبل مدينة المنورة وان يديه قوما قوات البياء شكرا تاء دوقاء أشهد أن ميلادية زان وفي تفكير دمك قدانا وان الشكرا من البركة muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu abin da muka kada albarka, kuma ya sanya ya zamana tabbaki gare shi wanda muka yi kuskure, muna roƙonsa ya gafarta mana. A ƴan uwa sun fara halarta, sannan manyan malamai da za su gabatar da kalmomi suma sun fara halarta kafin fara program ko gabatarwa na wannan rufe tasiri da za a yi. Yau ba za a yi tasiri ba, sai a ce za a yi lokaci a kan wasu abubuwa masu muhimmanci, kamar yadda jiya muka yi bayanin cewa tasirin jiya shi ne zai kasance ƙarshen rana. A yau zan gabatar da faɗakarwa a kan abin da ya shafi zakka na zakkai, sai kuma ishara zuwa ga wasu ababe da ya gabata a aikata ranar sallar Idi. A farko, ita zakka na zakkai zakka ce wadda ake ba da ita bayan an gama azumi na wata Ramadan. Shi ya sa babban malami al-Imam al-Shafi'i ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala a cikin Fathul Bari a sharhin da ya yi wa Sahih al-Bukhari ya ishara dalilin da ya sa ake kiranta zakatul fitr, saboda wato ana gudanar da ita ko ana bayar da ita a lokacin sharuwa, wato bayan an sha ruwa kenan an gama azumi na wata Ramadan. Shi ya sa aka kira ta zakatul fitr, al-fitr wato sharuwa da aka yi bayan an gudanar da azumi. Shi ya sa aka kira ta da wannan suna. Kuma ita farilla ce wadda aka sanya ta da dukkan musulmai, kamar yadda ya tabbata حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حكيت وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من ثمن او صاعا من شعير على كل العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وتؤدى قبل خروج الناس الى المصلى. وان حديث من التتيم كما يبدا هو يتم صحيح. Wato, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta bayar da zakka na zakkai ko zakkan kono. Ina ga wasu hausawa suna kiran ta zakkan kono ko ana kiran ta zakkan kono ko zakkan zakkai a kan dukkan wani mutum, sawa'un bawa ne ko ɗani, haka ƙarami ne ko babba ne, wato ya wajaba fidda wannan zakka minan musulmina, inda ya kasance yana daga cikin musulmai. Duk da malamai sun yi tsafari a kan wajarsunta, kamar yadda za mu sa bayani, tana wajaba ne kawai a kan musulmai ko ko ba a kan musulmai ba. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana bayar da ita ne kafin wato zuwa masallacin Idi. Wannan ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. A wannan hadisi yana nuna mana wajibcin wato fidda wannan zakka na zakkai. Kuma karkashin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha man tazakka, an rawaito daga manyan tabi'ai da sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu hatta Sa'id ibn al-Musayyib suka ce man tazakka ana nufin wato zakatul fitr kenan. Duk wanda ya fidda ita wato ya samu tsira duniya da lahira insha Allah ta'ala. To da wannan ne wannan hadisin da wannan istinbatin da babban sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, da kuma tabi'i Sa'id ibn Musayyab malamai suka fidda cewa ita wajiba ce wannan zakkan da kowane mutum wato ya fidda ita. A matsala ta gaba shine menene hikiman bayar da wannan zakka ta fikri wato zakkan fidda kai ko zakkan kowa. A hikimar shine ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito man yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda Imam Abu Dawud ya ci da shi a cikin sunan nasa haka Imam Ibn Majah shi ma ya ci da shi a cikin sunan nasa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta wannan zakka akan kowane mutum ba don komai ba domin ta kasance a tuhuratan lissa'in min al-lahwi wal-rafath wa tuhuratan ta kasance wato tsarki ga dukkan kowane mutum musulmi wanda ya azumi domin a yayin da mutum yake azumi dan adam azumi dole ne wata wasu ababe za su bijiro mata wanda bai dace ba kansa a cikin rayuwar ko ya fi kalma nuna mara kyau ko zai ɗan aikata wani abu ko ya ɗan mance yana alwala kamar tambayar da jiya aka yi mani wani ya mance yana alwala ɗan ƙaramin ruwa ya shirya cikin mutuwar ba tare da ya ankara ko ya sani ba. Wanda an ka ba da hukuncin wannan jamhurin malamai suna ganin cewa ba dole su yi rama wannan azumi ba tunda wannan akan kusuri ne kamar yadda ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya ɗan yi zagi ko ya ɓata rage da sauransu. To wannan zakka da zai fidda sai ya kasance suna karkare ɗan waɗannan ƙananan ababe da suka bijiro masa yayin da yake azumi. Wannan yana ɗaya daga cikin hikiman da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle a ba da wannan zakka. Haka manzon Allah yake cewa kuma ta kasance ƙuramatan lilfuqara walmasakin ba talakawa waɗanda ba su da shi. Idan aka ba su wannan zakka ɗin wato zai taimaka musu su ma su gudanar da sallah na idi yadda sauran musulmi suke gudanarwa masu wadata su kasance ranar ba sun sai sun yi sun yi tambaya ba sun yi rohon ko kuma sun kasance cikin damuwa da ƙunci suna ganin kowa yana jin daɗi yana cin abu mai kyau yana cin abu mai kyau su kuma ba su da shi. To idan aka ba su wannan zai taimaka musu ranar su ci su ƙoshi su sha su sanya tufafi mai kyau yadda sauran a ƴan uwa musulmi suke sanya waɗanda Allah ya wadata su. To wannan shi ne babban hikiman da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wannan zakka ɗin kamar yadda ya zo a wannan hadisi na Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wanda ya inganta cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi. Matsala ta gaba da malamai suka tattauna a ƙarƙashin zakkan wato fidda kai shi ne a kan wane ne take wajaba. A gaskiya jamhurin malamai a mutahimu sun tafi a kan zakkan fidda kai tana wajaba a kan mutum musulmi saɓanin Shafi'iyya. Wasu daga cikin mazhabar Shafi'iyya suna ganin zakkan fidda kai hatta a kan kafiri tana wajaba. Wannan ƙauli ne daga mazhabar Shafi'iyya. Idan shi kafiri ya fidda wannan zakkan suke cewa sai ya bayar da ita ga ƴan uwansa musulmai domin talakawa su amfana da wannan zakka. Amma jamhurin ahlul ilmi jamhurin malamai ma Abu Ta'imi sun tafi a kan wato wajibcinta yana taƙaita ne a kan mutum musulmi. Sannan abu na biyu tana wajaba ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa yake da wadata. Wani irin wadata shi ne malamai ma'abuta irin suka yi saɓani zan cutuka a kan da su uku zuwa sama. Na farko dukkan wanda yake da abincin da zai iya ci na yin sukutun da dare na ranar idi bayan na yini da dare yana da wani daɗi a kan wannan abincin da zai ci da shi da iyalinsa wato na yini ɗaya da na dare ɗaya to yana wajaba shi ma ya fidda wannan zakka. Wannan ƙaulin farko kenan. A zance na biyu na malamai Abu Ta'imi shi ne wanda yake da abincin da zai iya ci da shi da iyalinsa gwargwadon sati ɗaya inda yana da abincin da zai iya ci da shi da iyalinsa wanda zai kai sati ɗaya.
to wannan yana wajaba ya fitta mutan shida kai sai kauli na uku wanda shine abin da yake shahara a mazhabar Hanafiya shine wanda yake da dukiya wanda ta kai al-nisab wato misali na fitta zakka kun ga wannan sai mai wadata sosai kenan wanda yake yana da dukiya da take fitta zakka ko kimarta kamar a ce miliyan 1,800,000 a wannan misali na wannan shekara sannan baya haka yana da abinda zai iya ce da iyalansa na zaruriya ce wannan shi ne zakati da kai wato yake wajaba a kansa waɗanda su ne don suka waɗanda suka fi shahara a wajen malamin kuma abota ilimi na farko sai na biyu sai na ƙarshe da aka ruwaito riwaya daga wato ahnaf mutanen hanafiya abu na gaba shi ne wannan zakan ta fiddakai wato wani miƙdari kowane abinci farko ya gamata a cidda wani abinci ya gamata mu cidda zakan fiddakai da shi wannan yana ɗaya daga cikin tambayoyin da aka mani wanda na ansa shi jiya wani ya rubuta tambaya yana halatta ya fidda zakan fiddakai da taliya to jiya na ansa wannan tambaya malaman ma'abuta ilimi sun daga al-Imam Malik bin Anas da Hanabila da mazhaba Shafi'iyya abinda suka tafi a kai shi ne zance mafi inganci wato duk abincin da ya shahara a gari ake cinsa shi yana halasta mutum ya fidda zakar fiddakai da shi ƙauli na biyu na malaman ma'abuta ilimi su ne waɗanda suke ganin cewa ba za a fitar da kai da kai ba sai a can ababe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa gare su wanda muka ambace su a hadisin Abdullah ibn Umar da kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ya kara da sunnabi da su kuma aqiqin da su sha'ir da muka ambata da tam da al-qamah waɗannan su ne wanda wasu malamai suke ganin za a iya fidda zakan fiddakai da su a al-Imam Ash-Shafi wanda yana ɗaya daga cikin manyan jigajigan malamai na mazhabar Malikiya shi baya ganin ma a fidda zakan fiddakai daga abin da shafi masara ko shinkafa wannan Ash-Shafi wanda yana ɗaya daga cikin jigajigan malamai na mazhabar Malikiya baya ganin a fidda zakan fiddakai daga masara ko abin da ya shafi shinkafa to amma wannan kauli ne da gare shi jamhurin malamai abin da suka rinjayar kamar yadda muka yi bayani shine za a fidda zakan fiddakai daga abincin da ya shahara wato na kowane gari kun ga kamar nan wato Najeriya za mu ce mutum zai iya fidda zakan fiddakai daga masara su shinkafa tunda an fi amfani da su sannan abin da zai biyo bayan su amma musamman shinkafa da masara an ci amfani da su a nan Najeriya game da haka yayin da mutum zai fidda zakan fiddakai an fi so ya fidda daga gare su kuma abin da ya rinjaya ko ya fi shahara wanda yake raji'i daga malamai shi ne sati ɗaya kowane mutum za a fidda masa sati wannan shi ne abin da yake wajaba kamar yadda ya zo a hadisin Abdullah ibn Umar da kuma hadisin Abu Sa'id al-Khudri waɗanda muke ishara zuwa gare su matsala ta gaba da malamai suka tattauna a ƙarshen zakan fiddakai shi ne wani lokaci ya gamata a fara fidda ita sannan wani lokaci yake menene ƙarshen lokacinsa wato ƙarshen lokacinsa a lokacin da take farawa ko ya gamata a fara ba da ita abin da yake shahara zan ci cika guda biyu ne zuwa uku zancen farko shi ne bayan faɗuwar rana na ranar ƙarshe na wata azumin Ramadan idan rana ta faɗi bayan faɗuwar ta daga wannan lokacin wato ya halatta mutum ya fidda wannan zakka ɗin zance na biyu shi ne bayan fitowar alfijiri wato bayan fitowar alfijiri abinda ya yi sama wannan shi ne lokacin da ya gamata mutum ya ba da wannan zakka na fiddakai lokaci na uku wannan malamai suke ishara shi ne wato kafin ranar idi da kwana biyu ko kwana ɗaya wannan shi malamci na uku ne wanda ya halasta kamar yadda aka samu daga wasu sahabbai na Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna aikata haka har Manzo Allah yana tattara wannan zakkan suna kawo masa sai ya tattara a masallaci ya sanya Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya yi gado wannan zakkan da kai sai idan ya yi gado dan tsayin kwana ɗaya ko kwana biyu wanda suka bada daga ran sai Manzo Allah ya tambaci sahabbai su je su raba ta ga talatawa amma abinda malamai suka shirin jayarwa shine bayan rana ta fada a ranar ƙarshe na watan azumin Ramadan wato ana zuwa ne kenan wannan zancen yana da ƙarfi sosai sai zance na biyu na bayan fitowa alfijiri daga wannan lokacin suke farawa wani lokacin ne kake yake ƙarshe na lokacin ba da zakarci da kai a sunna na Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisi da muka karanta na Abdullahi bin Umar da hadisin Abdullahi bin Abbas Manzo Allah yake cewa man addaha qabla al-'idi fa hiya sadaqatun min as-sadaqat wa man akharaha ba'da as-salah aqwa man addaha qabla al-'idi fa hiya zakat zakatun min as-sadaqat amma wa man addaha ba'da al-'idi fa hiya sadaqatun min as-sadaqat haka Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wannan hadisi wato duk wanda ya bada zakat ta sallar Eid fa hiya zakat ita zakat wato asaba sunna ya yi daidai da sunna na Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya bayar da ita bayan an sauko daga sallar Eid wannan bai samu ladan ne ba ladan wannan zakarci da kama amma matsala da malamai suka tattauna ko da mutum bai bayar da ita ba har aka yi sallar Eid to la tasqutu an ba za ta faɗi gare shi dole ne ya ba da wannan zakkan sai dai ya sadaka ta yi tahawwul zuwa ga sadaka ta ita wato ba ta ta ba wato la tasqutu ce na wujuba la yasqutu shi yasa lokacin ta ba a so mutum ya je sallar Eid bai bayar da ita ba ina fata ana tare da zance na kuma malamai waɗanda suke ganin halaccin bayar da ita a yi ne su mutum a ɗan saurara har kafin rana ta fara zance na kuke nan na malamai cewa yana halatta mutum ya bayar da ita kafin faɗuwar ranar yin Eid wannan ya halatta zance na kuma malamai waɗanda suke ganin cewa zai iya bayar da ita matsayin kwana uku na Eid wato kiyasan arab udhiya to shi yasa la'akari da ƙarshen lokacin ba da ita akwai zartuttuka guda uku na farko wanda shi ne rajihi a matsala kafin a yi sallar Eid kowa ya bayar da ita wanda shi ne abin da yake ingantacce ya fi inganci a wajen malamai zance na biyu yana halarta har zuwa kafin faɗuwar rana na wannan Eid zance na uku kwana ukun sallar Eid wato kiyasi a kan layya kamar yadda kwanaki uku na sallar Eid al-Adha haka ita ma wannan yake halarta mutum ya bayar da matsayin kwanaki uku na ne na sallar wato waɗanda ake sallar a cikinsu to sabila haka amma rajihi shi ne wanda muka ce a yi ƙoƙari a bayar da ita kafin a je sallar Eid saba abin da fa'ida da za mu samu na wannan sabani na malamai shi ne idan mutum misali yana da ɗa ko yana da abin nan mata ko wanda yake kasansa sai ya rasu Allah ya karɓi rayuwarsa wato bayan rana ta faɗa to idan rana ta faɗa sai wannan ɗa naka ko wanda yake kasansa ya mutu ya rasu shin za ta bayar da zakkan nan ko ba za ta ci da masa ba ga shi ya rasu sai malamai suka ce to idan muke itibarin cewa wajibcinta yana farawa ne bayan rana ta faɗa to wannan mutumin da ya rasu bayan wato faɗuwar rana dole za a fidda masa zakkan cin da kai shi amma waɗanda suke ganin lokacinsa yana farawa bayan fitowar alfijiri to wannan mutumin da ya rasu a daren sallah to shi ba za a fidda masa zakkan cin da kai ina fata an gane matsala to sabila ka wannan shi ne fa'ida na saɓani da malamai suka yi lokacin da ya gamata a fara fidda zakkan cin da kai a matsala ta gaba da malamai suka tattauna a kan wato zakkan cin da kai su wane ne ya gamata a ba shi wannan zakka ɗin zance na farko wanda shi ne jama'ar malamai suka tafi mutane guda takwas ɗin nan da ya halatta a ba su zakka yayin da ake fidda zakka na kuɗi da mutanen haka wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani a cikin suratul tauba inna masarafatu lilfuqara'i wal masakin al'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal ghalimin fi sabilillahi wal mustaqim fadlan min Allah wallahu 'alimun hakim. A jami'an malamai sun tafi akan waɗannan mutane guda takwas din duwanda tara da kancin da kai ya halasta. Zance na biyu wanda shi ne ya shahara a mazhabar Malikiyya kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yana tare da su shi ne za ana ikhtisarin da ko wanda ya halasta a ba shi wannan zakka ta kancin da kai su ne al-fuqara wal masakin kawai wato talakawa su kaɗai ya cancanta a ba shi wannan zakka ɗin. Matsala ta gaba da malamai suka tattauna a ƙarƙashin wannan wato ƙarƙashin wannan matsala ta bakancin da kai shi ne yana halarta mutum wato ko da a ce a gidansa sun fi mutum 10 ko 15 ko 20 idan ya tashi fidda wannan zakkan ya bai wa faƙiri ɗaya miskini ɗaya ko ko ana so ya rarraba shi ne ga talakawa. Malamai suka ce al'amari sa wato akwai yana halarta ya ba talaka ɗaya yana halarta ya ba talakawa fiye da ɗaya amma abinda malamai suka rinjaya shine an fi so ka ba talaka guda ɗaya ko da wannan wato zakkan yana da yawa saboda idan ka ba shi za ka wadatar da shi daga talaucin da yake ciki na ranakun sallah zai yi sallah ciki na shafi shi ma ya ci ya sha ya buri ya sanya kaya masu yau kamar yadda ɗan uwa musulmai wadata za su sanya kuma za su ci za su sha. Matsala ta gaba da suka tattauna ƙarƙashin zakkan da kai shi ne yana halarta mutum ya ɗau wannan zakkan duk da kafin wannan matsala bari mu kawo magana da kima yana halarta a bayar da kuɗi maimakon abinci ko baya halarta. An gano? Kun ga ai abinci ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa za a fidda da kansa da kai daga ciki. To yana halarta ni misali in bayar da kuɗin da yake da kima sa'i ɗaya na shinkafa ko kuma na masara. A jamhurin malamai sun tafi akan baya halarta a bayar da kima wato a bayar da kuɗi. Amma al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tare da al-Imam Abu Hanifa da al-Imam Ashhab wanda yana ɗaya daga cikin jigajigan malaman mazhabar Malikiyya waɗannan jigajigan malaman guda uku suna ganin halittar bayar da kima maimakon abinci wato sai ka auna idan sa'i ɗaya zai kama naira 500 sai ka bayar da naira 500 maimakon wannan abinci ɗin wanda al-Imam al-Bukhari ya tafi akan haka haka al-Imam al-Ashhab haka al-Imam Abu Hanifa rahimahumullahu ajma'in. To saboda haka wasu malamai namu su suke da wannan kamar ya rage rasu Sheikh Muhammad Hassan al-Jadu babban malami na Murtaniya wanda ya sumbata a ɓangaren fiqhu da hadisi ya kawo wannan zance yake gani kuma ya rufe sa da ire-iren su Sheikh Sa'ad babban malami na hadisi kafin Sudan duka sun kawo wannan zancuttuka wanda suna ganin al'amari sa. To a matsala ta gaba shi ne yana halarta a matsala wato a cire wannan zakka idan kana da wasu talakawa a wani gari ko wani ƙauye misali ɗan uwanka ne ko wasu makusanta waɗanda kake ga suna da buƙata sosai yana halarta ka tura musu wannan zakkan ko baya halarta. Wani malami suke cewa shi ma wannan yana halarta ka tura musu wannan zakkan ke da ka ko da ba a garin da kake ba wannan babu mutsi a kan haka insha Allah ta'ala har al-Allama Muhammad al-Hassan al-Jadu yake cewa idan ya kasance misali za ka tura wannan zakkan zuwa wani gari kaga a nan a ƙila bayar da ƙima wato kuɗi zai ci dace ba saboda idan aka ce ya kawo misali ƙasashen da yaƙi ya ci su ire-iren su Yaman halin da suke ciki da su zanzibar Filistini da abubuwan da suke faruwa suka faru ranar juma'a yadda ake kashe su juma'a na kwana biyu da suka wuce aka kashe su kashe na wulaƙanci aka ji masu rauni aka hana su yin ibada a Masjid al-Aqsa wanda kowa ya san me ke faruwa a duniya yanzu kira-kira mutanen musulmai wanda abinci ma yana musu wahala kuma ba su da waɗanda za su taimaka musu. Idan yanzu mu a nan misali muka haka ƙungiya za mu taimaka musu, za mu tura musu da irin wannan mutumin da kan ya yi tsin ba yake ganin cewa irin waɗannan kila tura musu da kuɗi zai fi sauƙi. To yayin da za a tura musu da kuɗi sai a tura musu a yi ƙiman wannan kuɗin na abinci ɗin, sai a tura musu da wannan wato kuɗin yadda za su samu su ma su kai abinci, bayan sun kai abinci wato su gudanar da sallar Idi cikin annashaɗi da sauransu. To saboda haka a takaice ya ɗan uwa wannan zakka ta shi da kai ya kamata kowa ya kokari ya shidda ita saboda farilla ce wajiba ce, farilla ce ne za a ce ga kowane mutum musulmi. Mazhabar Hanafiya suke ganin wajiba ce saboda akwai bambanci tsakanin abin da yake farilla da wajibi. A mazhabar Hanafiya suna ganin abin da yake farilla shi ne wanda ya tabbata da adillatul qat'iyya, ababe waɗanda suke wajibai su ne suka tabbata da adillatul afdaliyya. To saboda haka ne a takaiciya ‘yan uwa ba tare da na tsawaita ba wannan zakkan shiddakan ya kamata a yi ƙoƙari mu bayar da shi musamman lokacin da malamai suka rinjaye a matsalan cewa idan rana ta faɗi ranar sallar ranar ƙarshe kenan na watan azumi ko kuma da tashi kafin a tafi sallar Idi a yi ƙoƙari a shiga wannan zakkan saboda farilla ce a kan kowane mutum musulmi. Sannan bayan haka yayin da mutum zai fidda ita kada ya mance ya sanya ikhlasi a ciki da tsoron Allah, ya san cewa wannan zakka da zai fidda wato zai bayar da ita ne domin wato Allah subhanahu wataala ya samu lada a kan haka, kuma ya kankare masa wasu kurakurai da ya yi a cikin azumin nasa. Sannan ya taimaka ma 'yan uwansa musulmai waɗanda suke talakawa ya sanya tsoron Allah da ikhlasi a ciki, sannan ya san cewa tana ɗaya daga cikin ibadu da suka wajabta a yi su ranar Idi kamar yadda yake wajaba da kowane mutum musulmi ya yi wanka na tsarki kafin ya tafi sallar Idi a ranar. Sannan ya sanya tufafi mai kyawu wanda tufafin da yake ji da su ana so ya sanya su ya yi kwalliya da wannan tufafin, sannan ya sanya turare, sannan ana so ya fita yana tabbar dare wannan sallar ƙarama ana so mutum idan zai tafi ya fara tabbar dare kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi, amma ana gama sallar wato tabbar dare sun yanki kamar yadda ya tabbata a hadisi. Fiyadna tabbar dare wato babu wani hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sigojin yadda ake takbiri, babu shi sai dai ishtiharai na manyan sahabbai wanda suka yi guda uku. Na farko Abdullahi ibn Mas'ud fi garsa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd. Sai Abdullahi ibn Abbas shi kuma fi garsa shi ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd Allahu akbar wa ajal Allahu akbar alladhi hadana. Sai siga na uku shi ne na Salman al-Farisi رضي الله تعالى عنهم أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا أكون في كبيرة ذلك الشيء وأن في السنة في وجود ولا أكون لا تسامير سورة صحابينا من الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وأن حديثي ينكتي أكم دولة في كاية حزاء فبدا أنا سؤال مثل المتفي يرى وأن كبر برد حرزوا عند الزيين ذي السنة فيه هما باء ناشدة دبالي تقوبا ينكا idan aka je kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zama ake bayan zama limani na zuwa ya bayar da sallah raka'a farko ana so a tabbar gari guda bakwai, sai a raka'a ta biyu ana so a yi tabbar gari guda biyar. Abin da inganta ba a kaga hannu bayan tabbara farko, idan ta kaga hannu shikenan ba a maimaita. Abdullahi bin Umar malamin suke mamaki ya kasance yana kaga hannu kuma duk da babu wani hadisi a kan haka suka ce ga shi yana da tsananin koyi ga suna nan da Allah sallallahu alaihi wasallam. To wanda suke ganin ba zai aikata wannan ba sai da umarnin Annabi, to suna ganin har sun ta kowace tabbara ta kaga hannu kai har. Amma dai mu ce wata inganci idan kai a na farko sauran ba sai ka kaga hannu ba, kawai mutum zai kama hannunsa ne. To waɗannan su ne ababe da ake so a aikata su ranar Idi, kuma a kashi da hanya a saba hanyar da za a dawo a canza hanya. Wannan duk yana ɗaya daga cikin sunoni na ranar Idi, kuma ana so a bayyanar da surur wato farin ciki da ta hanya kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace ina so a rinka cewa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu minna wa minkum a cire dukkan wasu idan wani ya taɓa ma da shi wato ta yace ban tsiran gwamnati ta yi afuwa a yi ziyarce-ziyarce a bayar da sadakoki na wannan rana yadda ɗan uwa talakawa za su faru da wannan yini sannan kuma ana so a tafi cikin nishaɗi a tafi cikin wasu malamai suna ganin a tafi a ƙasa shi ya fi fiye da a hau wato abin hawa muna da Allah subhanahu wa ta'ala ya ansa mana wato wannan karatu da muka gabata na wannan wata da watannin da shekarun da suka gabata kuma ya sanya musu albarka ya amfani a cikin amfani da kuma musulmi da baki ɗaya inda muka yi kuskure muna da Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuma muna da Allah kamar yadda ya haɗa mu a wannan wuri mai albarka ya haɗa mu a gidan aljanna ya sanya musu intattu na wannan wata mai albarka shi ne ke kone ya ta haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام. نعم.